إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kuduba tana yin gargadi ne akan kirkirarin abubuwa malam yace muna godiya ga Allah wanda ya cika mana addinin mu ya kuma cika ni'ima a tattare da mu ta yadda addinin mu ya cika ni'imarsa a gare mu ta cika babu ƙari babu rage ya sanya mu miriko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine mai al'umma wacce take mafi khairin al'umma na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah cewa lallai bashi abokin tarayya shi kadai yake na shaida annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne manzo ne wanda aka aiko shi da sako ga dukkanin duniya kuma ya zama rahama ne dangane da ita tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da alayensa wayanda suka kasance cikin alkhairi da tsayuwa ga wannan al'umma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da alayensa masu yawa bayan haka ya kuma halatta wannan masallaci mai albarka ya ku jama'a dauka taro a cikin wannan masallaci da waje ku ji tsoron Allah ku yi riko da addinin ku wanda ba abinda za a yi riko a tsira in ba shi ba ba abinda za a yi riko a tsira a more a ji dadi in ba shi ba ku gargadu da barin abubuwan da za su cutar da ku wanda makiyanku suka kirkiro muku wanda suke ganin shi a matsayin abin da zai rusa addininmu na musulunci kuma sun kirkiro abubuwa tare da hanyoyi mabambanta da yin kokari da manufofi kala-kala daga cikin mafi sharrin abinda suka dasa mana wanda suke ganin zai rusa wannan addinin da sunan addini shine kirkiro abubuwa a cikin wannan addini wanda kuma su ba addini bane wannan ba karamin tashin hankali bane a kirkiro abu a cikin addini da sunan addini kuma ba addini bane wannan ba karamin kaidi bane da makirci da tashin hankali a cikin wannan al'umma ce lallai Allah madaukakin sarki da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun gargade mu sun ja kunnanmu da mi kula mi yi la'akari da wannan dasisa da aka kirkiro a cikin wannan addini sun kuma warware mana su da suffofinsu da ma'abotansu don ya kasance mu kula da ita wannan dasisa da kuma abubuwan da aka kirkiro a bisa la'akari na hankali da tunani shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ma'ana abin da yake kyakkyawa daga littafin Allah dukkanin littafin Allah kyakkyawa ne da kuma kyakkyawa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ya ishe ku ba sai kun kirkiro wasu abubuwa ba suratul zumar Allah madaukakin sarki yake cewa ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku kada ku bi koma bayansa daga wajen waɗanda suke majibinta lamura suratul a'raf Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ni na bar muku abinda idan kuka rike shi ba za ku taɓa ɓata ba sai ce littafin Allah da sunnar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa lalle mafi khairin magana mafi alkhairin magana ita ce maganar Allah mafi alkhairin shari'a kuma ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata magana mafi dadi mafi zama alkhairi a wajenka musulmi da yauce maganar Allah madaukakin sarki babu wata shari'a da za a nuna maka da ta wuce wacce ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan wa itiqadan babu abin da yafi wannan a wajenka kai musulmi ce mafi sharri daga cikin al'amura shine abin da kuka kirkiro ko aka kirkiro aka sanya muku a cikin addini tare da kuma dukkanin cewa dukkanin abin da aka kirkiro shi aka sa a cikin addini ba daga ofishin Allah ko daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin bata ne Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rayu yayi tsawon rayuwa daga cikin mu daga cikin al'ummar sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa zai ga sabani mai yawa sadaqar rasulul karim lalle yanzu muna ciki muna gani sabani da yawa musamman sabani a cikin addini kaga wani ya jingina katuwar kujerar sa yace iya alqur'ani kawai za a rike ya kuma babbake da katuwar rigar sa wanda ka san shi shekaru 10 da suka wuce ni na san shi ko in ce 15 da suka wuce a kauyen nan da yake kusa da mu bai da ko nera ba hasada ba amma in kaga iya abin da ake tsayarwa a gaban sa ana daukan sa yana karatu ka san cewa ba kudin sa bane wallahi ka san ba kudin sa bane to sai kuma manzo Allah dama ya riga ya ishare ce za a waye gari a ƙarshen lokaci a ga wani mutum ala arikatihi akan abun zaman sa yana kira a zo abu alqur'ani kar abu sunnata to kuma an waye gari gashi muna gani a kurkusa da yan shekarun mu yan kanana to wannan yana daga cikin sabani da yawa da zamu gani wanda Allah ya masa nisan rayuwa ce shi damuwarsa shine shi ya fassara maka qur'ani yayi maka bayanin sakon da alqur'ani yake yazo da shi shi ya iya amma manzon Allah bai iya ba e shi ya iya bayanin da zai yi da zalakar harshen sa da hikimar sa shi ya maka bayani kai ka yadda ka kuma ajiye na manzon Allah kar ka yadda abin da yake fada kenan duk mai hankalin duniya abin da zai fahimta yake fada kenan ce malala ne aka ce ya fassara qur'ani shi aka saukar alqur'anin kuma aka ce yayi bayanin sa to kuma yanzu an ce ka aji kar ka karbi bayanin manzon Allah ka karbi iya sabon qur'anin kawai kuma da bayanin wani ba tare da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wani yayi ji ya yadda ya gamsu 100% saboda kawai shi wancan din yana ganin dan uwansa ne ta fuskar ya je makarantar allogar dine shi wallahi duk mafiya yawan malaman mun duk garada ne jama'a in ka kasa su kashi ar kashi 100 kashi 95 din su duk sun je wannan makarantar Allah to yasa ba su fahimci wancan abun ba sai lallai manzo Allah yayi gaskiya ce za mu ga sabani bai yawa a cikin wannan addini to amma sai ya mana jan kunni ya gargade mu sai ya ce fa alaikum bi sunnati ina gargadan ku ina horan ku da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnonin khalifofi na masu shiryarwa wa'anda suke shiryayyu kuma masu shiryarwa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su wa'anda za su zo a bayana immediately bayan sa za su zo bai ce gaba ba sai ce bayan sa immediately za su zo a bayan sa to ku rike wa'annan abinda suka zo da shi da abinda na faɗa da abinda suka zo da shi suka faɗa muku tamassiku biha ce ku rike wannan abin wa addu alaiha bin nawajiz ce ku rike shi ma da haƙoran ku da haƙorin ma fika in ka rike abu da haƙorin bakinka na gaba in aka jawo mai ƙarfi ya ja zai iya ciro har da haƙorin amma fika ba za ta ciro ba amma na gaban ka rike da shi za a iya ja a cire har haƙorin ma ya fita amma fika ba za ta taɓa cirewa ba kaje ka duba sharhin wannan hadisin a cikin manyan littafai za ka ga bayanin da malamai suke fika ba za ta taba cirewa ban ka rike shi shi yasa aka ce ku rike shi da fika saboda kar ma ku rike da hakorin gaba zai iya cirewa wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake fadar wannan maganar tun shekarar 1000 da daruruwan da suka wuce saboda ya riga ya sani Allah ya sanar da shi abinda zai faru a wannan karshen zamani jama'a ce ina gargadanku da kirkirarin al'amura domin dukkanin kirkirarin al'amura bid'a ce farasu akai ma anzalallahu biha min sultan babu wata hujja ta sauka akan su kuma dukkanin abin da aka kirkiro bata ne ya ku bayin Allah dukkanin wayannan nassosi daga littafin Allah da hadisin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne da bin littafin Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani malami rabbani na Allah da zai zo ya ce ka bi ra'ayinsa ko ka bi fahimtarsa me yake so ka bi abinda Allah ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi idan kai wannan shi a gurinsa kai daidai kuma kai abinda Allah yake so kuma kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so duk malamin da zai zo ya ce ka bar ayinsa ko ka bar ayin malaminsa alhali ra'ayin nasa da ra'ayin malaminsa ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ka watsar da shi ka aje shi a gefe ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda zai tsirar da kai duniyarka da lahirarka shi kuma ya hane mu da bin fararin abubuwa da abinda masu kirkiro fararin abubuwan suke aikatawa ya ku bayin Allah ita fa bid'a an yi ta'arifin ta ake cewa ita fa bid'a ita ce dukkanin abinda aka kirkiro a cikin addini kuma abin ba addini bane wannan shine bid'a abinda aka kirkiro a cikin addini abinda aka kirkiro a cikin addini ya sha bamban da abinda aka kirkiro a cikin al'ada ya sha bamban da abin da aka kirkiro a cikin ayyukanmu na yau da gobe wanda shi ba addini bane mu'amala ce idan aka ce abin da aka kirkiro a cikin addini kuma shi ba addini bane to shine abin da abin da yazo daga littafin Allah yazo daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini amma akwai abubuwan da aka yi mana shiru akan su mu je mu yi yanzu rabon kwana tsakaninka da matarka idan kana da mata biyu ko mata uku babu wani nasi da yace ga kwanan adadin kwanan da zaka yi in kaga dama kuka daidaita da ku kuka ce ku kwana 10-10 ba wanda zai ce haramun ne ko kwana ɗaya ɗaya ba wanda zai ce haramun ne kwana uku uku kwana 5-5 wannan abu ne da aka barka da kai da su ku tsara amma kwana a ɗakin dole ne ka kwana a ɗakin wannan wajibi ne shari'a ta kallafa ma sai ka kwana to duk abin da aka kirkiro aka sanya a cikin addini shi ba addini ba wannan shine ake cewa bid'a jama'a kar abu a ce ai wannan fankar ma bid'a ce ko wannan makirfar din ma wani sai ya ce ma ai shi ma bid'a ne to yanzu idan nayi magana a cikin wannan makirfar din lada nawa zan samu lada nawa zan samu ai duk abin da aka ce addini ne idan ka yi shi ai akwai lada ko sai aka ce mu sa sutura sa sutura ibada ce da wanda ya sa dogon riga da wanda ya sa malin da wanda ya sa mai dogon hannu da wanda ya sa mai gajeren hannu sai zama cewa in wancan in ya sa mai dogon hannu yayi bid'a ko wanda ya sa wannan abu ne wanda yake tsakanin mu ne zamu yi shi ra'ayina ne ra'ayinka kowa da nasa ra'ayi ana magana bid'a fiddini abinda aka kirkiro wanda yake a cikin addini yana cycle din addini ba wajen addini ba kada ya kasance abin da aka kirkiro a cikin addini kuma ba addini ba ne to ya kasance duk abin da za a kirkiro ya zamanto akwai hujja daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zamanto duk abin da za a yi shi akwai hujja a littafin Allah akwai littafin hujja a hadisan manzon Allah to wannan abin addini ne kenan ba kirkirarsa aka yi ba ko kuma abin da kalifofinsa shiryayyu masu shiryarwa suka fada a aikata. Amma abin da aka kirkiro shi na al'ada ko na ayyukanmu na harkokinmu na duniya, wannan mubahun, Allah ya ce wannan halas ne, baya daga cikin abin da za a ce bid'a ne ko sunna ne. Kamar al'amuran da ake kirkirowa a zamaninmu na yanzu wanda suke mabambantan al'abura masu nau'i-nau'i, fankar tsaye, fankar sama, ko ga su nan speaker wacce za a makala, wacce za a ajiye, wacce za a rike, kujerar da za a zauna, mai gare, duk waɗannan abubuwa ne wanda suke mukhtalifa, mutanawwa, kala-kala, kuma nau'i-nau'i ga su nan. Wannan duka ce musu bid'a ne? Ana magana bid'a a cikin addini. Ce fa hadhihi mubahu, malai ce wannan dukkaninsu abu ne na halas, li'anna, domin asali a cikin al'ada da abin da muke amfani da shi asalinsa halal ne, sai dai abin da cutarwa ya shigo ciki ko kuma yin amfani da wannan abin ta hanyar haramun ya shigo ciki, to wannan abin shi ma sai ya zama haramun. Ce kuma bid'a ta kasu kashi biyu. Kashi na farko shi ne bid'a wacce take ta magana ta hanyar ƙudircewa a cikin zuciya, kamar abinda mutanen jahamiya suke yi da mu'tazila da kuma rafida da kuma sauran firƙoƙi wanda suke ɓatattu na aƙida. Akwai kuma bid'a wacce take ta aiki, shi ne kamar mutum ya yi bauta ga Allah a kan abinda ba shar'anta masa ba ko abinda yake na haramun, domin asali a cikin addini shi ne tawakkufi ake, sai an tsaya an saurara mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba gaban kai ake yi ba. Da kuma taƙaituwa zuwa ga abinda Allah ya shar'anta da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kai. Ce ta bid'a a cikin ibada tana da nau'ika har guda huɗu. Nau'i na farko shi ne abinda yake abinda bai kasance a cikin asali wajen ibada ba, wajen ƙirƙira a wajen ibada, kuma wannan baya daga cikin abinda shari'a ta ce a asalinsa. Kamar a ƙirƙiro wasu birthday da ake yi, ko ce maulud da ake yi na annabawa da waliyai da malamai da sarakuna da shuwagabanni masu girma da marasa girma, du'a musu birthday ko, to wannan dukkanin su bid'o'i ne da aka kirkiro su a cikin addini. Da kuma nau'i na biyu wanda yake zuwa ga ƙari a wajen ibada, kamar wani ya ga cewa sallar asuba a ƙara mata raka'a ɗaya ko raka'a biyu, ko magariba a cike ɗaya ya zama huɗu, wannan dukkanin su ba addini ba ne. Nau'i na uku abin da yake dangane da siffa wajen gabatar da ibada, kamar mutum ya gabatar da ibada a siffa wacce take ba ta shari'a ba, kamar ya yi wani zikiri wadda yake ba a shar'anta yin wannan zikirin ba, ko shin siffar zikirin wacce take siffar zikirin ba ta shari'a ba ce, kamar wanda zai yi zikiri ta fuskar jam'i a tare mutane gaba ɗaya, wani na yi wani na karɓawa, wannan babu shi a shari'ar musulunci. Nau'i na hudu kuma na ƙarshe shi ne ware wani lokaci na ibada wanda shari'a ba ta ware wannan lokacin don ibada ba, kamar yadda mutane suke ware lokuta na a wannan wata na Sha'ban a ce daren tsakiyarsa akwai ibadar da ake yi, ce wannan bid'a ne. Ko kuma a ce a azumci rabinsa gaba ɗaya, shi ma malam ya ce wannan bid'a ne. Wannan shi ne abinda na faɗa kuka ji, kuma na roƙon Allah, Allah ya amintar da mu a wannan gari namu, Allah ya zaunar da mu lafiya. Waɗannan hidindimu da aka sa a gaba za a yi a wannan masarauta tamu da sauran masarautu Ubangiji Allah ya sa a yi su lafiya a gama lafiya. Muna roƙon Allah duk wani sheidani ko mai wata bakanniya da zai shigo cikin wannan al'amura da za a yi, Allah ya wargaza nufinsa. Duk wani alkhairi da zai zo wanda muka sani da wanda bamu sani ba, ya Allah muna roƙonka kusantar wani da shi, Allah ka tabbatar mana da shi. Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan taruwa da muka yi a wannan masallaci mai albarka da sauran tarurrukan da ake a masallatayya don gabatar da irin wannan salloli. Ya Allah mun yi tawassuli da wannan taruwa da muka yi, ya Allah ka mana albarka, ka yi wa iyalanmu albarka. Ya Allah ma 'yan kasuwa daga cikin mu, Allah ka taimake su akan kasuwancinsu. Ya Allah ma'aikatan gwamnati daga cikin mu, Allah ka taimake su akan aikinsu. Manoma na rani ko na damuna daga cikin mu, ya Allah ka taimake kowa akan al'amuran da ya sa a gaba. Ya Allah ka san kowa, ka san damuwar kowa. Ya Allah kai ne mai yaye kunci, Allah ka cire kowa kuncin da ke cikin zuciyarsa. Ya Allah muna roƙonka ka albarkace mu, ka albarkaci zuri'armu. Ya Allah ka hana mu lalacewa. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, qumu ila salatikum.